sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Nine naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa. Amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Papa Roma Francis ya isa Misra jiya Juma'a a ziyararsa ta farko karkashin tsauraran matakan tsaro inda jami'an tsaro suka yi layi kan tituna mabiya kuma suna ta kokarin ganin sa. Ya kai ziyarar ne a daidai lokacin da Krista Kipdawa, ɗaya daga cikin kungiyoyin addinai tsirarru da suka fi dadewa a gabas ta tsakiya, suke ƙara fuskantar kuncin rayuwa. A farkon wannan watan aka kashe sama da mutane 40 a waɗansu harare da aka kai majami'u uku da kungiyar IS ta ɗauki alhaki. Akwai akalla Krista Kipdawa miliyan 10 a Misira daga cikin miliyan 90 al'ummar ƙasar, sai dai adadin Krista da ke gabas ta tsakiya yana raguwa. A Siriya da Iraki, mayakan IS sun kori Krista da dama a cikin shekarun nan. Krista a ƙasar Misira sun ce ana nuna musu wariya ta fannin tattalin arziki da kuma harkokin siyasa.
هو في امور كتير وفي حقوق ضايعه منهم ما لهمش مراكز كويسه في الدوله في بعض المصالح الحكوميه
yace ana take galibin yancin mu ba mu rike mukaman wato muhimman mukamai a Misira kuma hukumomi suna nuna mana wariya muna fuskantar kalubale da dama da kuma barazana. Hukumar tsaron ƙasa ta Amurka ta daina wani tsarin bincike mai sarƙaƙiya tunda aka fallasa tsarin satar bayanai ba tare da izini ba da cibiyar ke yi a shekara ta 2013. Jiya Juma'a cibiyar ta sanar da cewa yanzu ta daina tattara bayanan imel da saƙonnin waya da suka ambaci 'yan ƙasashen ƙetare da ake sawa ido da aka kuma tura wa mutane a waɗansu ƙasashe daban-daban na Amurka. Cibiyar ta ce daga yanzu za ta rika tattara sakonni da aka aika wa mutane da ake sawa ido ne kawai kai tsaye. Cibiyar ta NSA ta ce sa idon bai saba wa doka ba kuma ya zama wajibi a gano waɗanda suke da alaka da ayyukan ta'addanci. Masu fafutukar kare sirrin al'umma sun ce ɗaukar wannan matakin ya keta yancin da kundin tsarin mulki ya bayan ƙasa wanda ya hana a bincike su ba gaira ba dalili. Sabili da jama'ai sun ce suna sa ido ne bisa ga abin da sakonnin suka kunsa maimakon wanda ya tura ko kuma wanda aka turawa. Wata kungiyar kwararru da ke taro a shalkwatar hukumar lafiya ta duniya ta ba da shawara amfani da maganin rigakafin cutar Ebola da yake matsayin gwaji a halin yanzu idan aka samu barkewar cutar nan gaba. Kungiyar kwararrun da ake kira SAGE a takaice ta kuma shawarci yin allurar rigakafi domin maganin cutar shan inna da kwalara da kuma cutar makogwaro. Sai dai shugaban kungiyar na SAGE wanda kuma shi ne babban mai ba hukumar lafiya ta duniya shawarwari kan harkokin lafiya, Alejandro Cravito, ya ce ba a sami lasisin amfani da maganin rigakafin ba tukunna, sabili da haka tilas ne a kiyaye sharuɗan amfani da shi da suka hada da samun izinin wanda ya iya yake so a yi mishi wannan rigakafi.
That means people have to sign that saying that they want to take the vaccine and under the condition.
Yace wannan ya nuna sai mutane sun sa hannu cewa sun amince a yi masa wannan rigakafi, wannan zai taimaka ko kuma da aka iya samun bacin rana. Cravito ya shaida murya Amurka cewa wannan allurar rigakafin za ta sauya lamura domin irin tasirin ta musamman ma kan cutar Ebola. Fadar shugaban ƙasa Amurka ta White House ta ce an shaida wa shugaba Donald Trump game da gwajin makami mai linzami na baya-bayan nan da Koriya ta Arewa ta yi da ya fada tekun ƙasar Japan jiya Asabar da Asuba. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Kudu, Yonhap, ya shaida wa ya ruwaito cewa Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami ne jiya daga wani yanki da ke arewacin babban birnin kasar Pyongyang. Takaitacciyar sanarwar da ofishin sakataren watsa labarai ya fitar ta ce akwai ta bayyana kawai cewa shugaba Trump yana sane da gwajin. Sai dai shugaba Trump nan da nan ya maida martani ta hanyar Twitter cewa Koriya ta Arewa ta nuna wa China reni, tare kuma da nuna wa shugaban kasar da ke da matukar kima rashin mutunci da wannan gwajin, ko da yake gwajin bai nasara ba yau. Sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya faɗa jiya Juma'a cewa Washington ba za ta janye yiwuwar ɗaukar matakin soja ba wajen maida martani kan duk wani cin zali da Koriya ta Arewa za ta yi nan gaba.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare, ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. Madalla kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirinmu a yau.
Malam Ibrahim, barka da hantsi. A cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar. Rahotan mu na farko zai yi magana akan nasarar shawo kan yaduwar cutar sankarau ne da aka samu a jihar Neja. Rahotan mu na biyu zai yi mana magana akan kokarin shawo kan matan karkara da su rinka hazuwa awon ciki yayin goyon ciki da haihuwa. Su kuwa rahoton mu na uku da na hudu za su yi bayanin yadda jami'an kiwon lafiya a jamhuriyar Niger suka hada karfi da dukkanin masu ruwa da tsaki akan harkar kiwon lafiya domin shawo kan yaduwar cutar zazzabin cizon sauro, wato malaria. Da kuma yadda rahoton na hudun zai yi mana bayani akan nau'ukan zazzabin cizon sauro. Rahoton mu na biyar zai yi mana magana akan yadda za a kare kai ne daga kamuwa da cutar koda. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla, gaida Muhammad Nasir.
Nasarar dakatar da yaduwar cutar nan da sankarau da ta yi sanadin rasa rayuka da dama kwanakin baya a jihar Neja. Mustapha Nasiru Batsari na da ƙarshen rahoto.
Kawawa yanzu mutane 93 ne suka kamu da cutar sankarau a jihar Niger da ke tarayyar Najeriya. Kwamishinan ma'aikatar lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya ce daga cikin wannan adadi mutane 35 ne suka mutu. Amma kawawa yanzu an samu saukin yaduwar cutar a sakamakon matakan da suka dauka kamar yadda yayi ƙarin bayani.
Mu matakin da muka doka saboda mun gan cewa kafin abi duka process din da ya kamata abi a samu wannan rigakafin daga kasan Moje muna bada wani magani da ake cewa ciprofloxacin don a rubuce a takardu ko da kwaya daya mutum ya sha na ciprofloxacin dinnan zai kashe cutan a makogaran wanda suke da shi don akwai su da suke da wannan cutar yana makogaran su ko su ma san suna da shi kuma ba za su yi rashin lafiya ba amma duk inda suka je suka kwanta cikin jama'a da ko suka yi tari wanda sai su ba ma wasu so abinda muke wanda suke da wanda muka gan kaman a cikin a gidajen su ko a angon su an samu mutane suka kama da wannan cutar sankarau sai mu ba su one tablet na ciprofloxacin wanda ba su kama ba domin in aka bada su ba za su kama ba so tannan muka kokari muka tsayar da abin kafin a samu ainihin da kafin da ya kamata a kawo
sun abin nan batun jinkiri da aka samu na kawo shi shi ma ya taimaka wajen yaduwar abin nan maganin nake wahala aka samu jinkiri koko menene matsalar
matsalar da za a ce za a samu tunda kun san irin wannan abin da cuta yana iya tasowa a kodo yaushe matsalar da aka samu shine cewa mu nan Africa type A muka saba samu to yanzu har yanzu ba a san yanda aka yi ba sai gashi dama cuta suma kana maganin su suma suna kokarin su nemi hanyar da za su bi su ci gaba da abin da suka saba yi kama mutum rashin lafiya so gashi kuma wani bangare type C ne ya shigo to tunda kuma ba a taba tunanin cewa type C din nan zai shigo ba ko a majalisar dinkin duniya ba aji rigakafin shi tunda ba amfanin ka aje rigakafin abin da ka san cewa baya babu shi so matsalan inda su wannan yazo kaman a gurguje ne mutane ba su tunanin cewa za a samu wannan ba to matsalan da aka samu kenan shine yasa ba a samu ba kawo shi daga kafin ba har yanzu nan ba
daga karshe komishina kaman nawa kuka kashe sakamakon bullar cutar nan domin ganin kun kawar da ita ko kuma kun dakatar da yaduwar ta
gaskiya mun kashe kusan miliyan 37 domin wannan cuta din amma da fari abin da aka fara sakana muka samu wannan ciwon shine miliyan 1,700,000 amma da shi inda haka na musfarar da kan jama'a miliyan 37
wannan hada da magunguna da kuma wayar da kai
ya hada da magunguna da wayar da kai da dokan ma'aikatan asibiti mu babbar zarar da su duk wuraren nan da akwai wannan matsalolin da harkan ambulance din da kuma akwai inda muke cewa notification officers wanda suke duduba suna bin su bi inda cutar nan yake su sanar da mu su ma dan kara musu kuɗi domin su samu su ci gaba da yin wannan aikin
Kwamishinan ma'aikatar lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya
Lafiya ubangirma kai nake wade ge
Lafiya ubangirma kai nake wade ge
Ya Rabbana Ilahi ya gare ka zanta roko kake biyan bukatu in har nazo da hoko Ya Rabbi kara mun dan iki da sako bibiya wa mai nisa har ta riski bako umai na so a wakar nan ce wafa da dauko umai na sarrafa Allah ce da ni biko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi rubi kar ka shafa roko nazil jalala hasbi ba nisan sa ta tace du yana shakalbi dai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kadai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da sirri
lafiya uban girma kai nake wade ge
tattaro dukan girma du da dawa karshe arzikin banu adam mai sufa a washi shugaban na farkon nan zamanin kasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushi furgitar kuma kane kurama a fashi shi ya sauka rayayye duniya a hushe banguri in sara bar
arzikin halittu kau dabara mai karfi janjabin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai ne dai sai da kai ne yantu kai na ba komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne waya kai ma aiki du cikin halittu kan waya aiki jaki bakan gizan sa daukai ne bai gamo da saki shi ya bai wa Yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa dauki raba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na bi shi ya kare kai
a karamar hukumar Kazaurin jihar Jigawa. Masana harkar kiwon lafiya na ci gaba da fadakarwa da kuma wayar da kan matan karkara muhimmancin zuwa awo yayin goyon ciki da haihuwa, inji wakiliyarmu Halimatu Abdullahi.
Matsalolin goyon ciki da haihuwa matsala ce da har yanzu ake fuskanta musamman ma a yankunan karkara a Najeriya. To ko yaya abin yake a karamar hukumar Kazauren jihar Jigawa? Dr. Ibrahim Hassan shine daraktan tsarin kula da lafiyar al'umma na babban asibitin karamar hukumar Kazauren jihar ta Jigawa.
Dangane da zuwan awon mata masu juna biyu, zamu iya cewa wannan gagarumin abu ne, domin kamar yadda kika riga kika sani, musamman mata masu juna biyu da yara kanana masu shekaru kasa da shekara 5, akwai tsare-tsare wanda gwamnati ta fito da su yana targeting wa'annan mutanen saboda raunin da suke da shi na bangaren lafiyarsu. Kina sane da tsari wanda ake yi na bada magani kyauta da harkar bada lafiya shi ma kyauta, musamman ga mata masu juna biyu da yara. To don haka daga lokuta da aka fara wannan abun, mun samu gagarumin ci gaba na shigowar mata masu juna biyu a wannan asibitin. Ba ma cikin garin Kazaura kadai ba, muna samun mata masu juna biyu daga jihar Kano da kuma jihar Katsina. Muna makautaka da su, ɗaruruwa da yawa daga jihar Kano da wajen Daura dinnan suke makaɗuwa domin su samu harkar lafiyarsu.
Tari waɗansu matan daga gidajensu suna samun naƙasu musamman daga su magidanta ko kuma misali a ce sirkai kan dakile su yayin zuwa goyon ciki asibiti ko kuma haihuwa. Shin waɗannan irin shawarwari ku nan ɓangaren kuke ba su duba daga nan alfanun yadda abin yi?
Akwai tsare-tsare da muke gudanarwa domin a wayar da kan jama'a. Mata da suka zo nan, abin da ya kawo su ko allurar yara ko awo na juna biyu, ana musu maganganu na wayar da kai domin su fahimci amfanin ko dai ita ta zo ta yi awo. Idan ta gama awanta kamar ta yi zuwa akalla guda 5, to ana gaya musu alamomin da za su ji su taho asibiti da gaggawa domin a duba idan haihuwa ce ta zo su haihu lafiya a asibiti.
Shin to masu zuwa haihuwa asibitin na karuwa?
Wannan kididdiga ta nuna kullum samun ci gaba ake akan waɗanda suke zuwa su haihu a asibitin nan, saboda akwai tallafi kuma ana ƙara wayar da kansu. To wannan shine abin da yake faruwa. Akasari idan kika duba matan da suka haihuwa daga shekara 2 zuwa 3 baya, za ki ga cewa yanzu abin yana ƙaruwa, saboda su kansu mazajensu akwai ƙungiyoyi da suke haɗuwa a tattauna da su, a nuna musu mahimmancin bada izini ga ɗauko mace mai juna biyu a kawo ta.
Wato a nan ƙaramar hukumar Kazaure.
A ƙaramar hukumar Kazaure akwai shiri na haihuwa lafiya da ake haɗawa da 'yan community gabaki ɗaya. Mata a ɗauki kamar guda 20, mata su yi musu magana. Maza a samu guda 10 a yi musu mazan magana, ko a masallaci in an haɗu, ko kuma a zo a ƙofar wani dagaci da hakimi a zauna, a yi musu bayani mai na gamsuwa yadda tsarin harkar lafiya yake. Saboda suna su mata masu juna biyu, irin matsalolin da suke fuskanta idan aka zo haihuwa, rayuwarsu tana cikin wani yanayi da damansu suna rasa rayukansu domin matsala irin ta wanda ta shafi harka ta lafiyar juna biyu. To don haka ana sanar da su akan cewa lallai irin wannan matakai idan suka zo su bari, ko da ba sa nan ajibi a ɗauko mace mai juna biyu tana cikin matsala, a kawo ta asibiti domin a cece ta kuma a cece rayuwar yaron da za a samu ko yarinya.
Dr. Ibrahim Hassan kenan. Halimatu Abdullahi, sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Jami'an kiwon lafiya likitoci da dukkanin masu ruwa da tsaki wajen harkar kiwon lafiya na ci gaba da yaki da zazzabin cizon sauro wato malaria a jamhuriyar Niger. Shu'aibu Mani na dauke da rahoto.
Domin magance matsalolin da ke kawo tarnaƙi lokacin kamfen yaki da cutar zazzabin cizon sauro, wakilan kungiyoyi masu hannu da shuni da na gwamnati zuwa likitoci daga sassa daban-daban na ƙasa da tsara wani taro domin cimma wannan buri na cetar rayukan mata masu ciki da ƙananan yara. Muhammad Lawali Janshuna, kwamishinan yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a hukumar kare lafiya matakin farko.
To wannan haduwa ta gama duk wanda adda hannu ne cikin wannan tsari da gwamnati ta dauka yanzu an kai wajen shekara 4 ko 5 na rigakafi masu cutar cizon sauro. To sai zamanto takardun da muke aiki da su sun bambanta. Kaga na CRS sun bambanta da na UNICEF. Na UNICEF sun bambanta da wasu ONG channel wanda suka dauki nauyin abin. Shi yasa yanzu wajen raskwana adda kuma matsaloli da dalilin wanga taron da kowa duk wanda da hannu ne cikin CPS wannan rigakafi na masasar cizon sauro da gwamnati duk kowa nan tare ne muke to raskwana za mu hiddo takardu iri guda dan ya zama to tun daga nan haddifa hatta labirin duk inda ka zo takarda iri ɗaya ce. Ha wajen ma ƴan kuɗin da aka ba ma'aikatan nan ma akwai matsaloli tunda kuɗin da UNICEF ka bada ba ƴan rusu ne ASRS ka bada ba. In wanga ya bada da yawa sai ya kawo cece ku ce iri iri ana zargi wasu libitoci ana cewa su ka cinye kuɗi. Yanzu mun ga munan gaba ɗaya muna tattauna kowace takarda a bita dalla dalla.
Kenan za ku daidaita takardun abinda UNICEF ta bada wata kungiya shi za ta bada ita ma ko kuwa ga gane?
Madalla. Ka gane kenan duk abin da UNICEF za ta bada to sai ka ga CRS shi ma gane za ta bada gwamnati haka nan za ta bada tunda akwai wani jiha su ma duk suna su shiga ciki shine ake cewa harmonization da zuti takarda 12 nan gaba duk inda ka ta yi ita za ka iske ba ka iske wata wata bambanta su
sai dai kuma bayan an kare wannan taro wacce matsaya ce za a cimma? Muhammad Lawli Janshuna ta amsa.
Muna ta gyara wannan takardun a samu takardu kayyadaddi wanda duk inda kai nan cikin Niger su za ka iske kuma baya za a yi a ce wanga garole an bashi kabiran gaba wanga an bai kawo duk iri ɗaya da abada yanzu
kenan su kungiyoyi masu san da shuni idan za su ba da wani tallafi sai sun shawarwari tsakanin su kenan.
Ah yanzu ne nan karin ga yake document report za a hidda global wanda za a raba kowa kowa ya ga kenan abin da an kai kowa ya shaida an yi sinyi kuma gwamnatin Niger ta yarda shikenan yanzu ba wata matsala dama gojin tallafin su kullun suna cikin shi kullun ana cikin wannan tallafin.
Shu'aibu Mali, murya Amurka daga Maradi, jamhuriyar Niger.
Zazzabin malaria na kan gaba wajen sanadin rasa rayukan 'yan Afirka musamman a nan Najeriya da kuma jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Shin komai sauraro ya san cewa zazzabin na cizon sauro na da nau'i'uka daban-daban? Muhammad Salisu Rabiu na da cikakken rahoto.
Dokta Bello Umar Tambol, ƙwararren likita na asibitin ƙwararru na jihar Sokoto, ya yi ƙarin haske a kan nau'ikan cutar ta zazzabin cizon sauro.
Cutar cizon sauro gaskiya ba kala guda bace, kaloli ne. Muna da kala yanzu musamman za su kai kala 5, kuma za ka ga kowace cikin kala 5 din ya danganta yadda take bada nata alamomi. Wata tafi bada zazzabi mai gauni bisa ga wata, sannan wata tafi yawa kila wani gefe na duniya bisa ga wani. Kamar yanzu misali ina ce ma muna da sugi batu da yake a turance muna da kashi 5, akwai wanda aka ce ma mai wadda ta hikuwa tsanani a cikin su ita ce ake cewa Plasmodium falciparum, kuma wadda ita ce muke ta fama da ita a nan Afirka a musamman a nan Najeriya. Ita ce ka kawo zazzabi mai tsanani, ita ce ka kawo illoli da yawa aka a dan adam. Wasu kuma saura akwai kamar Plasmodium ovale, akwai Plasmodium vivax, sannan akwai Plasmodium malaria. Su ma muna da su, amma kamar wadda ce ma su zazzabin su bai kai tsanani ba kamar waccan na falciparum. Sannan akwai ta biyar su wadda aka ce ma Plasmodium nolosi, to ita gaskiya wannan bamu da ita a nan, dan ta fi yawa a can South East Asia because ainihin ta ita tana kawo cizo ne na birai, amma kuma an gano cewa lalle kuma tana kawo ciwon shi ma ga dan adam, amma ita wannan ta haiwa can a Asia, South East Asia.
Waɗannan kalolin cutar malaria da kan lasafta, shin magani ɗaya duk zai warkar da su?
A gaskiya magani ɗaya yana warkar da su, sai dai maganin ya danganta ga tsananin cizon zazzabi din. Akwai wanda muke ba su wanda irin mataki na farko wanda kowane cikin su zai iya, amma idan ya yi tsanani ko waɗannan magungunan da daban suke su waɗannan idan ya yi tsanani saboda illolin da yake aikawa, so waɗannan magungunan su daban suke waɗannan muna bashe su saboda daga cizon irin zazzabin cizon sauro wanda ya yi tsanani, kila wanda ya kawo mutum shi bugun tsuntsu hezge hezge din nan numfashin ko kuma a ce hankalin shi ya gushe gabaɗe ko kuma ta dakkalle mai jinin shi har ya samu bai da isasshen jini to duk waɗannan abubuwan suna cikin wanda aka ce ma zazzabin su mai tsanani wato sabia malaria akwai waɗannan magunguna wanda muka aje daban waɗanda su muka muke mansu sannan in ka duba ai diyonci wannan tsananin wannan da ni faɗa ma plasmodium falciparum ita ka kawo su so gaskiya maganin guda ne sai dai kai akwai wanda ya in tsanani ya tsani akwai wanda muka ba su akan wannan abu
Dr. Bello Umar Tambuwal ya ce za a iya kare kai daga kamuwa da kowace irin nau'in cuta ta zazzabin cizon sauro idan mutane suka kula da tsaftar muhalli da kuma amfani da gidan sauro da kuma dukkan abin da zai hana sauro cizon bil'adama. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoton daga Kanan Dabo. Kwanakin baya ne ranar yaƙi da cutar ƙoda ta gudana. Ranar da hukumar lafiya ta duniya ta keɓe domin faɗakarwa game da yanda za a kare kai daga kamuwa da cutar ta ƙoda. Daga Bauchi, Amina Abdullahi Gilbo ta aiko mana da rahoto.
A kowace ranar 9 ga watan 3 ake bikin wayar da kai da yadda za a kare kai game da cutar ƙoda. Da yake bayani ƙwararren likita a fannin cutar ƙoda Dr. Alhaji Abdu ya yi ƙarin haske dangane da cutar da irin gudumawa da suke bayarwa.
Wannan rana ta 9 ga watan Maris 2017 rana ce da hukumar lafiya ta duniya da kuma hukumar ƙungiyar likitoci da masu aikin jiya na ɓangaren ƙoda suka fitar da ita suka sata domin a dinga wayar da kan mutane akan cutar ƙoda da kuma yadda za a maganinta da kuma yadda za a iya kare kai daga ita a cikin sauran jama'a akwai gudunmawa da ake samu saboda misali a farko dai babban gudunmawa da muke fara samu shine a daga hukumar ita hukumar da likitoci da masu aikin jiya ta duniya ta ita ce International Society of Nephrology ko da shi suke ake irin wannan program din suna supporting duk da cewa ba wai kudi suke bamu ba amma suna bamu kamar takardu da kuma wasu bayanai da kuma sauran da suka shafi wayar da kan mutane akan wannan cuta so baya International Society of Nephrology shi kansa asibitin Foyawa na Abubakar Tabawa Balewa University Teaching Hospital ya bamu gudunmawa sannan kuma a tsakanin mu ma mun karbi danye har hada wasu abubuwa domin dai mu tabbatar cewa wannan rana ta zo ta kuma mun yi bikin nan cikin success cikin nasara bayan nan mun dan samu dan gudunmawa daga yan kamfanonika da suke sayar mana da kayayyaki to gaskiyar magana kamar yadda take a duniya gaba daya cutar koda karuwa take kare sosai saboda kuma dalilai da yawa dalili na farko yawanci cutukan da suke kawo cutar koda yawanci karuwa suke gaba ɗaya a duniya gaba ɗaya hawan jini ciwon siga kullun karuwa suke yi a cikin mutane duk da cewa banmu da wani kididdiga da za su iya tabbatar mana da yawan mutane da suke da cutar ƙoda a jihar Bauchi to amma daga lissafin mu na mutane da suke kan yin wankin ƙoda za mu iya ganin cewa gaskiyar magana cutar karuwa take yi kuma karuwar take ba kadan ba da sauri take wannan dalili da yasa muka ga cewa to gaskiyar magana muna da sauran aiki a gaban mu ba mu zauna asibiti muna jira mutane sai sun samu cutar koda sun zo a yi musu wankin koda za mu yi musu aiki ba kamata mu koma tun daga tushe can daga garuruwan su mu gaya musu abin da ya kamata su dinga yi mu dudduba su mu ba su shawarwari akan yadda ake zama idan mutum ya kamu da cuta ko kuma ya mutum zai zauna a cikin lafiya ko da yaushe
ƙwararre a fannin da ya shafi cutar koda a asibitin ƙwararru na Abubakar Tafawa Balewa da ke nan Bauchi kenan Dr. Alhaji Abdu Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo masu iya magana ma na cewa ta yi Allah kiyo ya fi Allah na nan Ibrahim Alfa Ahmed Gareka.
Masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu. A mako mai zuwa a madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
jama'a, abin da ya samu kenan a wannan shirin. Yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu, ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.